sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau 25 ga watan Satumba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za mu leƙa birnin New York a nan Amurka, inda ake babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya domin jin halin da ake ciki, a yayin da shugabannin ƙasashen duniya ke ci gaba da gabatar da jawabai a babban zauren. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan matakan da kuke gani ya kamata hukumomi su ɗauka don kawar da yaɗa labaran ƙarya da mummunar aƙida a shafukan sada zumunci na zamani. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar, sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya shaidawa shugabannin duniya yau Laraba a farfajiyar Majalisar Ɗinkin Duniya cewa babu wata yarjejeniya da za a cimma da Amurka muddin bata cire takunkumin da ta kakaba mata ba. A baya mun cimma matsaya ba tare da cire takunkumi ba, amma yanzu ba za mu yi hakan ba. Ku cire takunkumin sannan mu zo mu sake zaunawa don tattaunawa, a cewar Rouhani. Amurka ta ɗauki wasu ƙwararan matakai akan kamfanonin man Iran tun bayan ficewarta daga yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 wadda ta taƙaita ayyukan makaman nukiliyan Iran. Amma tuni Iran ta wuce adadin da aka shata mata, tana mai cewa wasu ƙasashe da suka ƙulla yarjejeniyar da su ba sa mutunta ka'idojinta, musamman tana so ta ga an sassauta mata takunkumin da aka kakaba mata. Bayanan tattaunawar shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na Ukraine Vladimir Zelensky ta tabbatar ta wayar tarho a watan Yuli ya bayyana cewar Trump ya buƙaci hukumomin ƙasar Ukraine da su binciki tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden. 'Yan jam'iyyar Democrat na cewa ya tabbata tattaunawar da shugaba Trump ya yi da shugaban ya yi shi ne don cimma wani manufofin ƙashin kansa, amma shugaba Trump ya ce babu wani abu da suka tattauna a kai da bai dace ba. 'Yan jam'iyyar Republican da dama sun kare shugaban yau Laraba, suna masu cewa rubutaccen jawabin bai bayyanar da wani abu na laifi ba. Yadda kuka ɗauki wannan tattaunawar ta waya kamar akwai wani mummunan abu a cikinta, Trump kenan yake bayyana ma manema labarai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson na ƙoƙarin wanke siyasar shi tun bayan hukuncin kotun ƙolin ƙasar da ta yanke hukunci jiya Talata da cewar buƙatar shi ta ɗauka a dakatar da majalisar ƙasar ya saba wa dokokin ƙasar. Hukuncin na nuni da cewar 'yan majalisun za su koma bakin aiki a yau Laraba, ana kuma ci gaba da ƙarin matsa mishi lamba domin ya yi murabus a kan mukaminsa. Burtaniya dai za ta fice daga jerin ƙasashen tarayyar ƙungiyar Turai daga ranar 31 ga watan Oktoba, amma wannan ikirarin nasa na Brexit don ficewa daga cikin jerin ƙasashen ya shiga cikin ruɗani. Alƙalan kotun 11 duk sun amince da hukuncin ba tare da hamayya ba akan yunkurin na Johnson, suka kuma kira wannan hukunci da cewar hukunci ne na bakin iyakar ƙarfin gwamnati. Matakin baiwa sarauniyar Ingila shawara ta dakatar da majalisar zai iya hana 'yan majalisun gabatar da ayyukansu kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar, a cewar babbar alƙalin kotun Brenda Hale a jiya talata. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk da yake Amurka ba ta neman rikici da wata ƙasa, to ba zai yi ƙasa a guya ba wajen kare muradin ƙasar. Amurka ta kashe kimanin dala triliyan 2.5 tun bayan zaben shi a matsayin shugaban ƙasa don ƙarfafa sojojin ƙasar, wadda ƙasar ita ke da ƙarfin soji mafi ƙarfi a faɗin duniya. Ya shaida hakan ne a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da suke ci gaba da shawarwari a yau, cewa yana fatar Amurka ba za ta taɓa amfani da ƙarfin da take da shi ba ga kan kowa. Trump ya ƙara jaddada cewar Amurka ba ta neman faɗa da kowa. Fatarsa shi ne su zama na ba su ci zarafin wani ba. Trump ya ƙara da cewar Iran ita ce babbar matsalar duniya, ya ce tana zalantar 'yan ƙasarta, kana tana rurrutu bala'o'i da ayyukan ta'addanci a bakin iyakokinta. Muddin hakan ya ci gaba, Amurka za ta ci gaba da ƙaƙaba mata takunkumi, za su ci gaba da zaman cikin ɗauri. Sauran shugabannin da suka hada da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da ta Jamus Angela Merkel sun buƙaci Trump da Rouhani su zauna don tattaunawa bayan taron shekara-shekara don kawo ƙarshen takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Amma duk da yunkurin bai cimma nasara ba, suna nan muna nan amma ba mu cimma wata matsaya ba, a cewar Trump a jiya talata. Amma Rouhani na yunkurin ya nuna alamun cewar a shirye yake ya sake zama don tattaunawa, muddin Amurka za ta cire wannan takunkumi da ta kakaba musu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yanzu haka a birnin New York a nan Amurka. A jiya talata ne shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi a gaban zauren majalisar. Abokin aikina Baba Yakubu Makiri ya ɗan gutsuro mana kaɗan daga cikin jawabin. Yanzu kuma za mu koma gare shi don jin ƙarin bayani a kan muhimman abubuwan da shugaban ya faɗa a lokacin taron. Baba Yakubu, muna jinka.
Wato jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi kuma da ya ji hankalin wato mahalarta wannan babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a New York shine magana da ya cewa wato wurin shekaru 74 kenan da aka kafa wannan babban kungiya ta duniya ga baki ɗaya Majalisar Ɗinkin Duniya, da nufin a kiyaye ko kuma da nufin zama duniya ta zama abu daya, a fidda bambancin launin fata, a fidda fifita wata fata akan wani ko wani jinsi, zaman lafiya da kwanciyar hankali su ne abin da ake so. Ya ce amma a daidai wannan lokaci mai muke gani a duniya, yau duk abubuwan da aka kafa wannan Majalisar Ɗinkin Duniya don saboda a magance, yau su ne abin da suke faruwa, shi ne bambancin launin fata, fifita wani jinsi, kyamar baki, kyamar juna, tsano da wasu abubuwa. Ya ce ko shakka babu waɗannan abubuwa suna yin barazana ga ainihin zaman lafiya da kuma manufofi na wannan kungiya ko kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan bayan haka zancen wato sauyin yanayi wanda ya nuna cewa sauyin yanayi yana barazana ga baki ɗaya rayuwar bil'adama, inda yake nuna cewa gwamnatinsa tana iya bakin kokarinta da tabbatar da ganin ta magance matsaloli da sauyin yanayi suke haddasawa. Ya ce akwai matasa da gwamnatinsa ta ɗauka da suka kai miliyan 25 za su dasa bishiyoyi a ko'ina a faɗin Najeriya. Sannan ya nuna cewa tafkin Chadi mutane 40 million ke rayuwa da wannan tafkin, amma yau tafkin na tsotsewa, wanda hakan ke kawo fatara da yunwa da abubuwa da dama na matsaloli, ya nuna cewa yana kira ga wato kasashen duniya su bada gudunmuwa na shawarwari da sauransu yanda za a ceto waɗannan mutane miliyan 40 da suke amfani da tafkin Chadi, da wasu ma ƴan wato ko kuma ce nasarori da gwamnatinsa ta samu a cikin ƴan shekaru da ya yi mulkin Najeriya.
To ba haka waɗannan muhimman abubuwa ne shugaban ya taɓo a jawabin da ya yi?
Ya yi bayani abinda yake nuna cewa ta kafafen yaɗa ko kuma sada zumunta nan ne ake samun matsaloli da ake dora labaran ƙarya da kuma ake dora abubuwa da musamman matasa suke gani wanda yake sa ana samun tsado, ana samun tashin hankali. Ya ce ya kamata ma'aikatu ko kuma kamfanoni da suke da ko kuma suke na sada zumunta su tashi haikan, su rika tantance ko kuma su duba irin labaran da ya kamata suna dorawa akan shafukansu.
To yanzu me ke faruwa a nan birnin New York din wajen taron?
To yau dai wato masu zanga-zanga ne suka mamaye a ko'ina, suna zanga-zanga musamman waɗanda suke ikirarin cewa a ƙasashensu ana ko kuma ba a samun rayuwa mai kyau, ana fama da matsalolin talauci, yunwa, rashin lafiya, rashin tsaro da sauransu. Yau su ne suka mamaye waɗannan wurare. Yau shugaban ƙasar Ghana zai yi jawabinsa yau da yamma. To dalilin haka mutanen Ghana da suke ganin cewa wato akwai abubuwan duba da abubuwan gyara a ƙasar Ghana sun fito suna zanga-zanga, ce sa zaki ji hayaniya, ana yin hayaniya a ƙasa. To wannan su ne mutanen da suke wannan zanga-zanga. Ina tare da mutum ɗaya zuwa biyu da zan yi magana da su a game da dalilin da ya sa suka fito wannan zanga-zangar da suke yi. Ajiya da farko sunanki, ki gwada min me yasa kika fito wannan zanga-zangar?
Sunana Hajiya Rukayya, na fito Ghana ne, unguwa ta Madina. Ni kuma ina garin Ghana, ina je a gida, abubuwan da ke tafiya gida daga nan ga ya sa ni ma na fito wannan zanga-zanga.
To yanzu kuma muna tare da
Ibrahim mama, wallahi ka fitari da ala. To abin da ya sa muka fito saboda abubuwan da ke tafiya gida ne ba mu gane musu ba. Mutumin nan ya yi muna alƙawari daban-daban lokacin yakin neman zaɓe, amma sai ga shi Allah ya ba shi nasara, ya ci nasara, ya zo yana mulki yau kusan shekara biyu kenan, duk alƙawuran da ya muna ba mu ga ya cika ba.
To banda mutanen Ghana, wane ƙasashe ne kuma suka fito suna zanga-zanga?
To yanzu haka na ga mutanen Togo suna nan, na ga mutanen wato ƴan Biafra su kuma suna nan, sun taru suna zanga-zanga.
ƴan Najeriya
su da matansu sun taru, sannan akwai ƴan Gini, dazu na ga ƴan Senegal ma da sauransu.
Madallah gaida Baba Yakubu Makeri. Kamar yadda kuka ji a jawabin shugaba Muhammadu Buhari, ya ja hankali akan yadda wasu ke amfani da kafafen sada zumunci don yaɗa labaran ƙarya ko na ƙiyayya. Shin ko wani matakai kuke gani ya kamata hukumomi su ɗauka don hana wannan? Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan, amma kafin mu buɗe layukan wayar mu, ku ɗan shakata da wannan waƙar.
Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya, in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallahi dan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayansu ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Kaza ga cikin Lagos kuma ga Badishu, ga Laina shu, ga Labintin Zabadin an kafa, haka ke calaran duk sun kafa, dubu babban kantikin su wai, dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai duk waɗannan dole an rarrabe. Jirgin sama mai rugujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba, to idan talakawa ya shiga. Shin jirgin ƙasa kajiya dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su, mutuƙar talakawa a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi, gwamnatin wani in ba naku ba ai yana da wuya ta kula da ku.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin mu. domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Suna na shugaba Abubuwan Zam, kasuwar da Maturu.
To muna jin ka shugaba.
Masha Allah. Wato bisa wannan maudu'i naku, a gaskiya maudu'i ne wanda ya kamata a yaba muku, musamman ma dangane da ƴan uwa na ƴan media yadda suke watsa labaru na farfaganda. To yana da kyau duk wanda ya san zai watsa labaru ko kuma ya shiga media ya yi wasu maganganu da kalamai, to ya tabbatar fa cewar fa abin da ya sani ya faɗa. Kar ya yi wa shugabanni kage, kar ya yi wa duk kowa ya makar mutum ya masa kasadi. Abin da ya tabbatar cewar haka ne, to ya rubuta. Amma in ya yi saɓanin haka, ina kiran hukuma gaskiya ya kamata su ɗau mataki a kansa, don irin wannan danna da shi ne zai ɗan kawo problem tsakanin jama'a. Mu kuma muna son zaman lafiya ne. Ku tashi lafiya. Sunan Abubuwan Zam, kasuwar da Maturu.
To mun gode shugaba Abubuwan Zam da ra'ayinka, yanzu kuma za mu je jihar Plateau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Plateau?
Me magana Bala komanda ne daga cikin garin Bukur, jihar Plateau.
To komanda, muna jinka.
To watan gaskiya tsakani ga Allah, ya kamata gwamnati ta tsaya da kafanta akan dukkan waɗannan masu yaɗa irin abubuwa ko kuma social media din nan. Watan da mu dai da muka san cewa dai maganan social media dai ɗan jarida ne, baka sani da cewa za su kawo mana labarai, za su kawo mana rahotanni. Shi kuma yanzu ya zama social media kuma ga yin abubuwan nasu ba a tsayawa a gaban su, kuma a tace abin da yake gaskiya, sai a kai watsa abin da.
Bala komanda, ko muna tare? To ina ga layin Bala komanda daga Plateau ya goce, yanzu kuma za mu je Kaduna.
To Hajiya Maram Dauda, barka da lasariya.
Barka. Ka dai da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Mursala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Malam Mursala, muna jinka.
To a gaskiya ya kamata a ce ita gwamnati ta tashi haikan, ba a yi ta yayata ba, musamman ma shi wannan ministan nan, shi Ali Fantami din nan. Ya kamata tun da fannin ya shafe shi ya tsaya haikan sosai aiki, saboda abin ya lallace. Za a ɗauko hotonka a haɗa, baka sani ba, a watsa a yi ma kazabi, ko kuma a kirkiro labaran ƙarya a watsa a yi kazafi. Amma ba wani abu da zaki ga ana bi ana yi. Amma inda kika ga kaman manya ne masu ƙasa haka aka taɓa, to san da za su zakulo kowaye wayannan abubuwan. To abin da muke ƙara musu, haka za a ga hotuna bidiyo na baka, musamman a Najeriya. Gaskiya kamata a ce wannan gwamnati ta ɗauki mataki akan irin wayannan shafuffuka. Da fatan Allah zai ba da nasara su gyara. Tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala daga Kaduna. Yanzu kuma za mu je Bauchi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Bauchi?
Sunana Ali Ayumai Kaset.
To muna jin ka Malam Ali.
Wallahi gaskiya social media din nan kamata yayi dama a dauki mataki sosai akai, don babu abin da yake saurin hargitsa jama'a. Kamar ya kawo tashin hankali kamar a social media din nan. Yanzu nan za a yayata abu, a hali kuma ba haka bane ba. To don gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki, ta sa ido a kai, duk wanda zai faɗi magana faɗi alheri. Yau.
Haka Malam Ali, mun gode. Har yanzu dai muna nan a Bauchi, mun sake samun wani kira.
Kuna tare da Kabiru mai kaji, cewa mun kungiyar zaɓi son kan taimakon juna na kalakon mai kirfi.
To Malam Kabiru mai kaji, muna jinka.
Wannan kan ne namu ƴan media.
Eh.
Gaskiya kamata a ɗauki mataki a kansu.
To kamar wannan irin mataki kake gani ya kamata a dauka? Kamar wannan irin mataki kake gani ya kamata a dauka?
Mataki abin da ya kamata a yi, hukuma ta dauki mataki aka sa idanu aka kuma su tura abubuwa wanda bai dace ba. Na bata shi gabani da al'umma, a kama su kawai, ya kasance ɗan gidan yari, ma za ka yi zakai gidan yari, saboda su in ba haka ba za su far guba su kasa Najeriya gaba daya.
To mun gode Malam Kabiru mai kaji, mun gode. Yanzu kuma za mu je Katsina.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Katsina?
Kina tashi gaba Iliya ne kanki da shayi garkin Daura.
To To shugaba Iliya muna jinka.
Eh hakikan wannan gwamnati ya kamata ta kawo mataki tunda duk wani kamfani na wanda yake ba ka labarai gwamnati ta san da shi. To kuma dan an ce dama an za ka yi abu ka fada da yayi. Dan ka tage ka tsid da jama'ar kasa ko kuma jama'ar duniya gaba daya a zo ta samu ta jan gari ta ga dabin da kaja kai ne kaja kuma za ka gaba da Ubangiji. To muna nuna ku fata alkhairi kuma Allah wani ne ka tsare mu gabaki daya daga shugaba Iliya ne sarki shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya.
To amma mu ma mun gode shugaba Iliya daga Katsina yanzu kuma za mu je Kano.
Na'am. Mai magana Rabi'u mai jarida Ofarom bai daga nan garin Kano.
To muna jin kamalan Rabi'u mai jarida.
To na'am ni a shawara ta hanyar za ku fita dangane da matsalolin masu yada zancen ƙarya a Facebook shine waya na gidigido abu na farko dai duk wanda aka ga ya yada labari na ƙarya hanyar da za a bi a kama shi ai maganin shi ne duk wanda yake da account na Facebook dole ba abu da account na Facebook sai kana da lambar waya to lambar wayar nan sai a yi tracking din ta a gano wa yake da wannan lambar har ya samu damar yin ƙarerai hanya ta farko kenan hanya ta biyu idan kuma mutum ya kuɗa account sa na Facebook ne ta hanyar email kuma email ba a iya hada shi dole sai da lambar waya kin ga wannan hanyoyi guda biyu idan ana son a kano gaskiya to dole a dinga bin hanyar su sai a dinga yin tracking daga haka ne mutum zai daina yada labaran ƙarya a ciki kuma mutane ya kamata su sani.
To ina ga layin Malam Rabi'u mai jarida daga Kano ya goce amma a gurguje bari mu je Kaduna. To Malam Bello Sokoto muna jin ka.
Alam da gaskiya wannan abin da ake a yayin gizon nan da internet da aka gaskiya sai a bata mana kariya ko suna kawo cikin da kasa saboda ka ce ta mata a tonshi ko yin da gaba din internet in dai a goyin bayan ne a so ke internet ne to shi shi ka ta balla ida da fada a kwata fada ya dinolin a ji a tana jin kaza kaza saboda ko mun ya ba gwamnati shawara a so ke gaba din wannan internet Allah shi ne san mu shi ne zaman lafiya.
Malam Bello Sokoto kace a soke internet din gaba daya?
Eh. Eh to, haja masu waje kawa. Ina ta faɗa, ina ta abuwa, ina ta jage, ina ta atus. Ni a ga ina yawo ne, a ga ina ne. Ya mun dinga.
To mun gode Malam Bello Sokoto amma kuma daga Kaduna. Ga wani kiran mun sake samu. Assalamu alaikum, dawa muke magana.
Ina magana, ina da magana da Alhaji Madugu ya saurari.
To Alhaji Madugu muna jin ka.
Wato shi wannan magana communication da kuma taimakon da mutane zai ba mu. To gaskiya idan Allah ya taimaka aka ba shi goyon baya gaskiya za a samu nasara babba. Domin kai ka ta'addanci da dalilan ayyukan da ake aikatawa a Najeriya.
To kamar wani irin goyon baya kake fatan za a ba shi domin ya iya cimma wannan buƙatar?
Goyon bayan da zan ba shi da shi ne duka a toshe abubuwan kudurorin sa da ya kudurin a tsarinsa.
To mun gode da ra'ayinka kuma anan za mu dasa aya wajen ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 4:53 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ya musu mu labarin wasannin ne da Ashanti Gold da ake sa ran za ta tashi daga birnin Accra zuwa kasar Morocco yau da wata tawagan mutum 30 domin karawa da RS Berkane a zagaye na biyu na gasan Cup Confederation Cup da za a yi a State Municipal de Berkane a ranar Juma'a. Kungiyar na tattare ne da ƴan wasa 18 da jami'ar 12 wadda ke fatan izawa gaban RS Berkane bayan talan lasa su da ci 3-2 a zagayen farko na karawar su abuwa su makonni biyu da suka wuce a wata ci gaba kuma san ciko takwa ita ma din ana sa ran za ta tashi zuwa Sosia Tunisia gobe in Allah ya kai rai domin zagaye na biyu na karawar su na CAF Champions League inda za ta kara da Etoile Sportive du Sahel a Stade Olympique de Sosie ranar Juma'a kotoko dai ita ma fatar ta iza zuwa sashin nan na samun kuɗi na Champions League bayan da ta lallasa Etoile du Sahel da Chibi da Nema makonni biyu da suka wuce a Baba Yara Sports Stadium da ke a Kumasi a zagayen farko na karawarsu kwata-kwata. Farko rabin lokaci ta jefa kwallo na farko, sa'annan baya an dawo hutun rabin lokaci kuma ta jefa kwallo na biyu. Duk kwata-kwata da Ash Golden sun samu ƙarin gwiwa da dawowar ƴan wasanninsu da sun tafi su kai wa Black Stars Team B wasa da a karawar da suka yi da Burkina Faso a ranar Lahadi. Tsohon kaftin ɗin Black Stars in Ghana Steven Appiah ya yi kira da a yi wato maniji mai kyau da kuma renon ɗan wasa matasa daga ƙananan ƙungiyoyi a cikin ƙasar domin ciyar da babban ƙungiyar ƙasar da su. Mai koyar da Barcelona wasa Ernesto Valverde ya faɗa cewar ko a jikinsa babu wata tabuwar da ke damunsa game da makomansa, duk da cewar kilabin ɗin sa bata soma kakan bana da kyau ba. Yana mai watsi da ra'ayin cewar zakarar ta Spaniya na fama da matsala. Yan mun koma kuma ga maganar baya da kyau ta yi Lionel Messi da Megan Rapinoe ne sun kaci manyan lambobi a daren Litini bayan sun lashe kyautayi mafi girma na ɗan wasan da sun kafi kowa na ainihin hukumar FIFA, wato the best FIFA football awards kenan, inda aka ambata Messi a matsayin wanda shi ne ya fi duka mazaje ya wasa a karo na shida, yayin da Trinita lashe kyautar wannan ɗan ƙwallo na mata na duniya bayan ta ƙarfafa wa Amurka zuwa ga cin kofin duniya da ta yi. Kyautar mai tsaron gida da ya fi kowa na FIFA kuma ya tafi ne ga mai tsaron gidan na Liverpool Alisson Becker. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin Ridwan Allah Mukhtar Abbas a shirin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice.
Miro a takaicen dai shine shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya shaidawa shugabannin duniya yau Laraba a farfajiyar Majalisar Ɗinkin Duniya cewar babu wata yarjejeniya da za a cimma da Amurka muddin bata cire takunkumin da ta kaka ba ma kasar ba. A baya mun cimma wannan yarjejeniya ba tare da cire takunkumin ba, amma yanzu ba za mu sake yin wannan ba sai an cire takunkumin kamun mu sake zama teburin tattaunawa, a cewar Rouhani. Amurka ta ɗauki wasu ƙwararren matakai daga akan kamfanonin man Iran domin ta ga cewar tun bayan ficewa da suka yi daga wannan yarjejeniya ta shekara ta 2015. Bayanan tattaunawar shugaba Donald Trump da takwaransa na Ukraine Vladimir Zelensky ya tabbatar ta wayar ho a watan Yuni ya tabbatar da cewar Trump ya buƙaci hukumomin ƙasar ta Ukraine da su binciki tsohon shugaban mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden. ƴan jam'iyyar Democrat na cewa ya tabbatar da cewar wannan tattaunawar akwai wani abu da ya yi don neman cimma ƙashin kansa. Firayim Ministan Birtaniya Boris Johnson na ƙoƙarin wanke kansa a siyasa tun bayan hukuncin kotun kolin ƙasar da ta yanke hukunci jiya Talata da cewar buƙatar shi ta dakatar da majalisar dokokin ƙasar bai daidai da kundin tsarin mulkin ƙasar ba.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da kuma Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyarmu Mr. Yan, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.